الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Alhamis ne daidai da 18 ga watan Rajab, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1433, daidai da 6 ga watan Jun shekara ta 2012. Wannan shine kaso na 46 daga cikin jerin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi take da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan ba musulmi musulman ta ba, har yanzu muna tafsiri cikin suratul Baqara, a inda muke tattaunawa dangane da matakai na farko da Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labari dangane da tarihin bani Isra'ila a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso Madina. Mun ji dauki babadi a inda bani Isra'ila bayan sun gama da Fir'auna, sannan kuma suka dawo suna jayayya da Annabin Allah, Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayoyin da muka tattauna tafsirin su, in ba manta ba, kusantun daga aya ta 50 ne har zuwa aya ta 66, wadanda waɗannan ayoyi sun ba da tarihi da tattaunawa mai tsawo kamar haka. Na farko dai, bani Isra'ila sun taɓa samun kansu a cikin kunci da ainihin ruɗani da ɗimuwa, wadda ta kai su zuwa ga ainihin zama cikin kishirwa da yunwa. Suka roƙi Annabin Allah Musa, ya roƙi Allah, Allah madaukakin sarki ya ɓuɓɓugo musu da ruwa daga ainihin ƙarƙashin duwatsu. Bayan wannan muka ji cewa Annabin Allah, Annabi Musa, ya fuskanci baƙaƙen maganganu daga bani Isra'ila. A lokacin da hankalinsu ya kwanta, suka ci suka sha suka ƙoshi, sai kuma suka koma suna cewa su abinci nau'i guda ba za su iya ci gaba da haƙuri a kan shi ba. Suka ainihin wato roƙi cewa sai dai a ba su abinci iri kaza da kaza. Suka nemi kaskantaccen abinci wanda yake ƙasa da wanda Allah madaukakin sarki ya azurta su. To, Allah madaukakin sarki ya san shugabantaka ce irin tasu su bani Isra'ila, ta haka ya ce shikenan su shiga ƙasa kaza, in sun shiga za su samu abin da suke so. Daga lokacin Allah madaukakin sarki ya ɗora musu ƙasƙanci da wunaƙanci da fatara da talauci, suka waye gari cikin fushin Allah madaukakin sarki saboda sun kafirce wa ayoyin Allah, sannan suna kashe annabawan Allah ba tare da annabawan sun yi musu komi ba. To, bayan da muka ji waɗannan ayoyi kamar yadda nai mana ishara, kuma kamar yadda tun a farkon tafsirin nan na faɗi, Al-Imam Al-Qurtubi shine babban malami wanda ya rubuta tafsirin Al-Qur'ani, ya tattaro fiqh a cikin tafsirin wanda yake tattaunawa a ƙarƙashin ayoyi na Al-Qur'ani. Qurtubi ya yi maganganu masu ilimi a ƙarƙashin waɗannan ayoyin da muka karanta. Aya ta 60, a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi 'asakal hajar. Malai karanta mana wannan aya, mu sake tattauna wasu masaloli waɗanda Qurtubi din insha Allah ta'ala zai fitar mana. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
Al-Imam Al-Qurtubi ya fara da cewa raja ila qissati Musa hina kanu fi tih, wato lokacin da Annabi Musa da shi da jama'ar shi bani Isra'il suka taɓa samun kansu a cikin wata makuwa da kuma wata ɗimuwa wadda suka shiga. Wa asabahumul atash, suka shiga halin kunci na kishi. فاستغاثوا بموسى سبني إسرائيل سيسة النمي عن بموسى يأغضى مسو يروك الله فدعا موسى ربه أن بموسى يروك أذن جدنشي فأوحى إليه أن ادرب بعصاك الحجر الله يتشد أو كيف عندك كبجي ونبيسي على ما يعطي كما يديك بيان زيزو إن شاء الله تعالى أتنقل أنا يعطيك إتام الشيء أولا موقع تنمي الله يتشعر إذ استسقى موسى لقومه كتنا موقع تنمي النبي موسى ينمي الله يشاور بجماعة شروع فقلنا ضرب بعصاك الحجر في الله غدوك تنسل كيتي والنبي موسى ساسا دكا كدوك دوسي لأن النبي موسى بجدوس أن دفندش فانفجرت من غفنة عشرة عينة في إدامة الله قوم شعب يوسك أقبو دقر قدن يد جدن إسرائيل يكي واتو دقر قدن آئن النبي يعقوب سيقوم شعب يو ورما يأس قوم شعب يو حكا سيسك دم قتن قتن الأمور قد قوم شعب يو دم حكا بألا وطاشي مدد أن أفتن مسد كان لو أقو كان بمبو قد إيسي أكا فتن مسد كي قد قوم شعب يو دي دقر قدن يأس الله يكي قد علم كل أناس مشربهم kowace al'umma daga cikin waɗannan al'ummomi na bani Isra'ila sun san inda mashawarsu take kulu washrabu Allah ya ce da su ku ci ku sha min rizqillah daga cikin arzikin Allah wala ta'sau fil ardi mufsidin amma kar ku yada barna a bayan ƙasa a ƙarƙashin wannan aya da yake shi al-Imam al-Qurtubi kamar da gabatar a baya shi yana kallon al-Qur'ani ne a matsayin littafi ne daya daga cikin al-masabir al-fiqhiyya wato littafi ne daya daga cikin tafai na shari'ar musulunci da ake cewa hukunce-hukuncen fiqh bayan da ya kawo al-mas'alatu al-ula wadda muka karanta sai kuma ya kawo as-sani ya yace al-istisqa inma yakunu 'inda 'adami al-ma'i wa habs al-qatar daidai wannan aya sai ce to ita wannan aya tana ishara akan cewa kenan in an samu halin rashin ruwan sama da kuma hali na ainihin kanfar ruwan sama din mana babu shi gaba daya ko kuma yana da karanci ko kuma an samu fari wa idza kana kadhalika fal hukmu hina idhin izharul ubudiyya wal faqr wal maskana wal dhilla a irin wannan halin abin da ya cancanta ayi abu na farko shine a tattara a koma ga Allah ta hanyar bauta da kuma nuna bukata da kuma nuna kaskanci ga Allah madaukakin sarki ma at-taubatin nasuh tare da tuba daga dukkan zunuban da ake yi tuba wanda yake za a yi wa Allah alƙawarin ba za a sake komawa ba wa qad istasqa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama fa kharaja ila al-musalla yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Muhammad shi ma ya taba roƙon Allah madaukakin sarki ya shayar da shi da al'umma shuruwa fa kharaja ila al-musalla annabi ya fita zuwa filin idi mutawadi'an yana mai kankan da kai mutazalliman yana mai mai da kanshi ba a bakin komai ba mutakhashi'an sannan kuma jikin shi yana da ainihin wato nuna tsoron Allah mutarassilan jikin shi ya saku wato ya zama jikin shi kamar na kashi ditta mutu mutabarri'an yana mai ainihin roƙon Allah madaukakin sarki tun daga baki ainihin haggabobin shi wa hasbuka bihi sai al-Imam al-Qurtubi yace to annabi ya ishe ka abun koyi sallallahu alaihi wasallam dan haka kun ji duk lokacin da aka rasa ruwa abinda sunna tace shine za a fita filin idi wannan ɗaya daga cikin sunnan ne za mu zo mu bayyana ta biyu idan aka tashi fita za a sanya siyabul bazla wato tufafi wanda yake ga gurgurdan yadda kai kake to wani irin tufafi ne wanda in aka ga irin ku kun sa to kun shiga kaskanci dan haka idan kai yalla bai ne mai saba sanya shadda ta 10,000 to ran da aka ga irin ku suna sanya shadda ta 2,000 to al'amari ya baci to ran nan ka tashi fitowa sai ka fito da irin ta idan suwa da su kuma mutane ne waɗanda in aka gansu sun fito da nau'in tufafi kaza an san cewa kaskanci ya same su to irin wannan ne shi yasa ana kuskure fassara hadisi yadda za a dubi mutanen gari a matsayin kowa sai ya sanya tsohuwar riga a akwai wanda yake shi ba tsohuwar zai sa ba irin taka ta sallah in yasa to shi ya shiga kaskanci rigar ka ta ranar sallah wadda zaka aje akwati kasa shi idan ya sa irin ta to ta baci saboda yana sa wadda ta shi hakan na fata an gani sannan jiki ya nuna mayar da kai ga Allah da zukata da ainihin makamantan haka shi yasa kun ga irin wannan halin waɗannan wayoyi na zamani da Allah ya jarabce mu da su in aka tashi tafiya irin wannan wurin kamata ya kowa ya kashe saboda wayoyi musamman yadda zaka ji wayoyin ustadai sun fi na kowa ƙara zaka ji wannan ta carke da wata irin addu'a ta su dai shi wannan ta carke da wasu waƙa ƴan islamiya na ƙasar Misra abubuwa iri-iri ƴan gayu kuma zaka ji music da kaɗa-kaɗa da makamantan haka abinda zai fi ladabi a wannan wuri sai kowa ya kashe wayan shi don a samar da hudu'i a samar da natsuwa da kuma yanayin da zai babu damar ainihin mutane su san cewa yanzu ana buƙatar komawa ce zuwa ga Allah malam sai ya ce fa kaifa bina in ya zama annabi ga yadda yake yi su wayan mu da ba za mu yi haka ba wala taubata ma'ana illa al-inad mutanen da ba tuba muke ba sai tsaurin kai wa mukhalafatu rabbil ibad da kuma saba Allah ubangijin bayi fa anna nusqa in ya zama annabi an taba jarabta shi da rashin ruwa amma kun ga annabi kullum yana cikin ibada yana cikin tabarru'i da mai da kai ga Allah an jarabce shi da karancin ruwa da fai me kake tunanin mu kuma walakin qad qala sallallahu alaihi wa alihi sallam fi hadith ibn umar yace ko da yake annabi a cikin hadisin abdullahi dan umar yace walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u alqatra min as-sama' mutane ba za su hana zakar dukiyar su ba sai an hana su ruwa daga sama walau lam baha'im lam yumtaru ba dan dabbobin su ba da ba za a yi musu ruwa ba الحديث قلنا حديث خرجه ابن ماجه في سننه ابن ماجه فتد الشيء في كتاب انشاء السنن وابو بكر البزار في كتابه دكما الامام ابو بكر البزار في كتاب المسند وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك ايضا والحمد لله قرطبي يجي وانا حديث من انبتشي دا رواية من ثورو تككيا ودى امام مالك يرويتوش manana daga cikin dalilan da ke kawo rashin ruwan sama shine hana zakka ba dan tausayin dabbobi da Allah yake ba ma ba bai saukar da ainihin ruwan ba dan haka jama'a kun ji mas'ala ta farko as-salisa ko kuma mas'ala ta biyu as-salisa mas'ala ta uku sunnatul istisqa al-khuruj ila al-musalla sunna ta nuna cewa a fita filin idi ala sifatin lati zakarna da gurgurdan siffar da muka ambata a cikin tufafi na kaskanci da kuma tawalu da kankantar da kai wal khutba sannan ayi khutba was sala sannan ayi sallah wadda ita sallah nan raka'a biyu ce wa bi hadha qala jumhurul ulama wannan ita ce fatawa da mafiyancin malaman fiqh suka yi wa zahaba abu hanifa ila annahu laysa min sunnatihi salatun wala khurujun shi ko imamu abu hanifa sai cewa ba shi daga cikin sunna annabi a fita filin idi domin sallar roƙon ruwa balle a je a yi salla din wa inna ma huwa du'a'un la ghayr addu'a kadai za a yi babu wani abu bayan haka wa hatajja bi hadisi Anas bin Sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim annahu alayhi salatu wa salam da'a 'ala al-minbar yawm al-jum'a fa suqu abu hanifa ya yi hujja da dalilai masu yawa daga cikin dalilan akwai aya al-Qur'ani wadda ainihin al-Imam al-Qurtubi anan ko isharar ta biyu ba fa qult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-sama'a 'alaykum midrara Allah yace a bakin annabi Nuhu ya ku bayan Allah ku roki gafarar ubangiji zai saukar muku da ruwa mai yawa to shikenan sai Imam Abu Hanifa yake kaga anan a cikin aya cewa akai kawai istaghfiru rabbakum ku roki gafarar ubangijin ku ba a ce ku yi sallah ba in ku roki gafara Allah zai saukar muku ruwa mai yawa sannan ga hadisi wanda yake cikin Bukhari da Muslim daga Anas Anas yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana hudubar idi juma'a sai ni balarabu ya shigo cewa manzon Allah hanyoyin arziki duk sun tsaya ruwan sama kaza da kaza da kaza kuka sai Annabi ya daga hannu sahabbai suka daga hannu Annabi na kan minbari yayi addu'a Abu Hanifa yace kun ga anan duk addu'a aka ce an yi wannan ita ce hujjar Abu Hanifa wanda yace akan ta za ta daitu malamai suka ce a'a ba a musu hujjar Abu Hanifa hujjojin shi daidai ne amma an samu ƙari akan Abu Hanifa akan abin da Abu Hanifa ya tafi akai dan haka addu'a ko kuma roƙon ruwa ana yin dan hanyoyi guda biyu ko kuma duka da gurgurdan yadda liman ya gani imamu man yayi shawara cewa a fita bayan gari ayi sallah ayi huduba ayi addu'a daidai ne amma ranar juma'a a cikin hudubar sallar juma'a liman ya daga hannu yana addu'a mamu suna cewa amin wannan ma daidai ne ko kuma a hada duka biyu a ce ayi idan akai akan minbar ranar juma'a aka ga amsa bata zo ba wato ruwa bai samu ba asabar lahadi ko litinin kuma sai ayi shawara cewa a fita ainihin aje ayi sallah din duka waɗannan sun tabbata a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata an gane sai ce wala hujjata fihi fa in zalika kana du'aan ujjilat ijabatuhu faktafa bihi amma siwahu walam yaqsid bidhalika bayan sunnatihi walamma qasada al-bayana bayyana bifi'lihi hasba ma rawahu abdullah ibn zayd bin al-mazini qala kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila al-musalla fastasqa wa hawwala rida'ahu thumma salla rak'atayn rawahu muslim Imam al-Qurtubi yace wannan hadisi da ainihin Abu Hanifa ya hujja da shi babu hujja a cikin shi domin wani ne yazo mai da bukata ta gaggawa cewa manzon Allah a roƙan mana ruwa muna cikin halin kunci sai manzon Allah ya addu'a wannan baya hana kuma ayi abin da ya tabbata kamar yadda sahabi Abdullah dan Zaid ya ruwaito cewa manzon Allah ya tafi filin Idi aka je aka yi sallah manzon Allah kuma ya juya mayafin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi salloli raka'a biyu saboda haka a takaice jama'a ya tabbata a cikin sunna sallah ta roƙon ruwa tare da khutba kuma sallar raka'a biyu ake yi a bayyana ake karatu kuma ana karanta duk abin da ya sauƙaƙa ne na alqur'ani sai dai anan ya kamata a san cewa hudubar ƙwaya ɗaya ake yi kamar yadda hudubar idi ƙwaya ɗaya ake yi hudubar juma'a ita ce ake yin guda biyu amma hudubar idi ƙwaya ɗaya ake sallar roƙon ruwa hudubar ta ƙwaya ɗaya ake sallar kusufi na rana ko wata hudubar ta ƙwaya ɗaya ake limamai sai a kokarin kiyaye wannan insha Allah ta'ala ku karanta littafin zabi ma'ar fi hadi khairul ibad da kuma littafin fikru sunna wallafar ainihin al-sheikh Said Sadiq Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan na ɗaya daga cikin mas'aloli waɗanda masu yawa ne mas'alolin al-imam al-qurtubi ya tattauna amma dai insha Allahu ta'ala anan ne zamu ainihin tsaya a ƙarƙashin wannan aya to sannan sai malamin ya sake karanta mana aya ta gaba wadda ainihin ita kuma take bayyana irin yadda su bani Isra'ila suka ainihin nuna annabi Musa tsauri ido da Allah ya ce wa idh qultum ya Musa man nasbur ala ta'amin wahid na'am
wa idh qultum ya Musa lan nasbur ala ta'amin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن هم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله مرحبكم سلكيتي وإذ قلتم يا موسى sannan sake faɗa musu wani ɓangare na tarihin annabi Musa da shi da jama'ar shi bani Isra'il a lokacin da suke ce mushi ya kai Musa lam nasbura ala ta'amin wahidin ba za mu haƙura da abinci nau'i guda ba fad'u lana rabbak ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitul ard ya ainihin wato fitar mana da nau'in abincin da ƙasa take fitarwa min baqaliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha daga cikin abubuwan da suke ganyayyaki ne da kuma abubuwan da suke citta ne da abubuwan da suke ainihin wato wake da albasa ma'ana nau'in waɗannan abubuwa waɗanda yake bayan sun ajada a ƙasa sai kuma sai su fitar da ganye a sama kaga albasa tana yin haka kaga citta tana yin haka kaga ainihin dankali yana yin haka to ire-iren waɗannan nau'ukan abincin suka ce suke so قال في النبي صلى الله عليه وسلم تستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير كيني من سوي دا أبن ديك كسكن تتشي أبسا أبن ديك شيني مدوككي معنى أنباك مدوككي ما في درجة كيني من أبن ديك كسب شي اهبطوا مصرا كشغا غري كذا أنا باك أي بباوي كسام مصر با مصر أنا نفن كو غري ku shiga gari kaza sai aka ayyana musu wani gari wanda yake sananne ne a wurin su fa inna lakum ma sa'altum in kun shiga wannan garin za ku samu abin da kuke roko Allah madaukakin sarki ya san cewa ba roko ne suke ba sun so su yi annabi Musa izgilanci ne sai Allah ya ce wa duribat alaihim zilla sai aka dora musu kaskanci wal maskana da talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah suka wayi gari cikin fushin Allah zalika Allah ya yi musu haka ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda suna kafircewa a wurin Allah su kawata su yi izgilanci su yi bakan magana su yi tambaya ta neman kure wa yaqtuluna annabiyina bi ghayri alhaq suna kashe annabawa haka siddan zalika bima asaw wannan shine saban da suka yi wa Allah wa kanu ya'taduna kuma wannan shine ta'addancin da ainihin sai kasance suna yi mun fassara mun tattauna bayanai dangane da waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya kawai wasu mas'aloli ne da shi al-Imam al-Qurtubi ya tattauna yace mas'alatu ikhtalafa al-ulama fi akli al-basli wa sum wa ma lahu ra'ihatun kariha min sa'ir al-buqul malamai sun tattauna dangane da ina hukuncin cin albasa da tafannuwa da duk wani abu wanda yake da karni ko yake da wari ko wani rashin dadin kanshi wasu malamai fa zahaba jumhurul ulama ila ibahati zalika mutuyancin malamai suka ce albasa halal ce citta ma halal ce haka ainihin tafannuwa halal ce da duk ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda an ci su za a ji suna da wani karni ko wani wari ba dan komai suka ce halal ba lil hadisi sabita fi zalika saboda hadisai ingantattu sun tabbatar da haka wa zahaba ta'ifatu min ahli zahir القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضا إلى المنع أكا سامو سيدك تكين ما بيا مذهب الظاهرية سوكما سكتي تشين البسا حرام مني حكا تشين تفنوا قوكما مكما انتن حكا بعد أنكم بسا برسين تي أي زوا صلى فرلا فرلا واتو زوا جمعي نصلى فرلا تو فرلا قوكما حرام مني كتفبا كينك ينا واري دومن واكا چوتر دمتاني وابد چوتر ور ملايكما سنا چوتوا waɗannan na daga cikin dalilan da suka kawo amma dai gaskiyar magana ingantacciyar magana ita ce maganar da mafi yawancin malamai suke a kai cewar ainihin albasa tafannuwa da ainihin citta dukkanin su halal ne innama ga ka'ida game da su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana ka ci su ɗanyu kuma ka taho masallaci bakinka na waro su sai ya ce duk wanda zai ci to ya dafa dafa su yana ainihin rage ko kuma yana kashe wannan wari nasu haka idan ka ci albasa an nemi da kai kokarin wanke bakinka ko kuma cin wani abu wanda zai kashe warin ta domin zuwan ka masallaci a wannan hali zaka cutar da ainihin musulmi sannan kuma mala'iku suna cutuwa da duk abin da mutane suke cutuwa da warin shi wannan ita ce magana insha Allah ta'ala sannan sai ce waqtilifa fil wujuh allati tujibu fadl al man wa salwa ala al shay'i alladhi talabuhu wa hiya khamsa to wace fuska ce za a iya gane cewa dan shila naman nan da muka gabatar da bayani akai da kuma darba da kuma abubuwa na baiwa da Allah ya musu ya akai waɗannan nau'ukan suka fi waɗannan falala malamai sun tattauna suka ce al awwal annal buqula lamma kanat لا خطر لها بالنسبة إلى المن والسلوى كان أفضل قاله الزجاج نفت عن غني معنى درقاء دون النامة da waɗannan ƴaƴan itatuwa waɗanda Allah ya fitar musu daga cikin malamai an samu al-Imam az-Zajjaj yake cewa ainihin wato babu shakka dangane da cewa wannan abincin da Allah madaukakin sarki ya saukar musu ya fi falala fiye da abubuwan da suke nema asami lamma kana al-mannu wasalwa ta'aman mannan mannan min Allah manna Allah bihi alaihim wa amarahum bi aklihi wa kana fi istiqamati amri Allah wa shukru ni'matihi ajrun wa dhakhrun fil akhirah wallazi talabuhu 'arin min hadhihi al-khisal kana adna fi hadhihi al-wujuh fi hadha al-wajh wannan nama na darba ko kuma wannan nama na ɗan shira ko kuma wannan baiwa da Allah ya musu ta waɗannan ƴaƴan itatuwa abubuwa ne da abinci ne Allah ya saukar musu kuma ya umarce su da su ci don haka cin wannan shi kanshi bin umarnin Allah ne kuma gode wa ni'imar Allah ce don haka akwai laba duniya da lahira amma wannan abin da suke nema kuwa ba shi da waɗannan siffofin don haka cin shi sai dai a ce halal ne kawai ba shi da wani laba domin ba Allah madaukakin sarki ne ya saukar musu yi musu umarni da shi kai tsaye ba to malamai dai sun kawo fuskoki masu dama waɗanda suke tabbatar da ainihin wato babu shakka abincin da bani Isra'ila suka nemi a basu ko da yake halal ne amma yana ƙasa a wajen daraja fiye da wanda Allah madaukakin sarki ya basu to sai kuma malam ya ce mas'alatun ga wata mas'ala babba fi hadhihi al-aya dalilun ala jawaz akl at-tayyibat wal mata'im al-mustalazzat wannan aya tana nuna cewa duk wani abu wanda yake mai tsarki da wani abu mai daɗi da wani abu mai zaki to halal ne ainihin a ci shi wa kana nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama yuhibbu al-halwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son alewa sweet abu mai zaki wal asl kuma manzon Allah yana son zuma wa yashrabu al-ma' al-barid manzon Allah yana shan ruwa mai sanyi al-azb wanda yake mai dadin hadiya wa sai ati hadha al-ma'na fil ma'ida wal nahl in sha Allah mustawfa malai yace za a tattauna irin wannan mas'ala a nan gaba wannan mas'alan malaman ahlus sunna suna kawo ta ne don su yi karo da wasu waɗanda suke ƙarya a cikin zuhudu suna haramta wa kansu abubuwa masu daɗi a waɗannan zamuna ana samun irin waɗannan naza'at jama'a akan samu irin wannan tunani yana yawo a cikin mutane ganin cewa cin abu mai daɗi ko sanya mai daɗi ko hawa mai daɗi ko kwanciya akan katifa mai taushi wasu suna karambanin haramta waɗannan abubuwa waɗanda ba haramun ba ne rashin zurfi ne da kuma rashin sani a cikin ilimi na addini da kuma abinda Bahaushe yake kira karamin sani kokumi mai waya dan karanta wani nassi daga ciki akwai hadisin sayyidina Umar yana cikin sahih Bukhari da Muslim wata rana Umar ya shigo wurin Annabi da rana sallallahu alaihi wa sallam Annabi yana kwance akan tabarma har tabarmar ta ainihin zane a jikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Umar ya ga haka har ya fashe da kuka ya ce kana manzon Allah kake kwance a irin wannan hali a halin da Kisra da Kaisar manyan sarakunan kafirai suna kwana a cikin ni'ima da kaza kaza sai Annabi yake cewa ba za ka yadda sun su ci duniya mu kuma mu ci lahira ba Umar ya ce na yadda sai manzon Allah ya ce haka abin yake to sai wasu suka yi hujja da irin waɗannan hadisai cewa musamman kai malami ko almajiri ba abin da ya dace da kai sai dai ka kwanta a tabarma ta kesu ka rauni mai zane kar ma ka yi shimfiɗa a jikinta kar ka sanya ainihin matashin kai kar kuma ka lulluɓa da bargo ma'ana saboda kai malami ne bawan Allah abubuwan da suka kasa fahimta shi ne shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya mu'amala da haramun idan ba yi da shi sai ya haƙura amma in yana da shi sai ya yi lokacin da ya tashi aurar da ƴarshi as-sayyida Fatima ai daga cikin alherai kyauta da ya mata ya yi mata ainihin fulunnuka da katifa wanda yake an sanya mata auduga mai laushi to yaushe zai yi haka kuma idan da haka haramun ne kaga ashe waɗancan nasoshi da kake gani ana cewa ana kwana kaza gidan Annabi ba a cin komai sai dabino da ruwa a'a babu ne tunda babu sai a ci abin da ake da shi amma in aka samu fa na halal to kuma wannan babu dalilin da zai hana a waɗannan zamunan kamar yadda na ce idan ba a karantar da ahlus sunna sosan sunna ba irin wannan tunanin yakan hau su ina faɗin wannan magana da dadewa idan ahlus sunna ba karantar da shi sunna ya santa ba in yana da zafin ra'ayi to yakan zama khawariji sai ta kafirta mutane da ɗan nasoshi da yake da su yace duk wanda ya saba wa nasin ya zama kafiri yana da awai shi ahlus sunna ne amma ya fita daga cikin tawaga ahlus sunna ya zama dan bid'a khawariji haka idan ahlus sunna bai yi karatu yayi zurfi ba idan yana da yawan sassaucin ra'ayi shi kuma sai zama lalataccen sufi wanda zai koma yana ganin cewa komai haramun ne kawai a tsaya akan abin da yake kira zuhudu amma Allah cewa yake qul man harrama zinatallah allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizqi wannan aya tana tabbatar da cewa arzikin Allah madaukakin sarki na ainihin sutura da arzikin Allah na abinci babu wanda ya haramta sai Allah ya fassara da kai shi yace qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya na mu'minai ne Allah ya halatta musu a wannan rayuwa ta duniya sai sa ya kai musulmi idan kana da kuɗi naka ci abu mai kyau ka sha mai kyau ka aje fridge a gidanka ka sha ruwan sanyi kaji annabinka yana shan ruwan sanyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na fata an gane idan kana da halin ka gina gida mai kyau ka shiga idan kana da halin ka hau abin hawa mai kyau ka hau idan kana da halin ka kwanta a wuri mai kyau ka kwanta amma hali da ake nufi na halal dan haka ku iya bambancewa asalin matsalar da ta samu mutane musamman a kasashe irin namu shine adamu tamyiz ba a iya bambance al'amura na ilimi ba wato waɗanda ake kira malamai kwakwalan su ba sa iya tantance nasoshi a haɗa kaza a haɗa kaza sai a ce to ga ingantacciyar fassara in ya rike guda ɗaya shikenan sai ya tafi akwai wani mutumi a Kaduna wanda da jimawa kusan shekara 20 ya rinka neman matsu kusa da ni haka wata ran dai sai na dan bashi dama shikenan da yanzu ya ga irin yadda nake rayuwa yanzu ana magana kusan shekara 20 ne fa ni kaina a lokacin ina dry ustazuna ina busasshen ustazuna banda komai amma a haka sai ga rayuwar mata yi tsada a lokacin sai yake min nasiha a fakaice sai yake cewa an ce mishi akwai wani malami a jami'ar islamiyya da ke madina wai rigar shi kwara biyu ce idan ya wanke wannan ya sa ya fito yin lecture a jami'a gobe kuma sai shi sa wannan haka yake saboda tsoron Allah sai ni ce mishi da'ana minhu rabu da shi mencece shirya annabi sallallahu alaihi wasallam kana cewa yanzu in mutum yana da hali ba zai iya ainihin sanya riga yau gobe ya sa wata jibi ya sa wata gata ya sa wata sai yace yana ganin shi wannan kamar ya saba musulunci kuma wai ni sarawa da wasu ustazai a Kaduna shikenan sai ne mishi halin mu na yan jarida ni ma sai na bi shi a jika kafin wani lokaci sai na gano ƙarya yake mai dare ne yana da manya-manyan gidaje tafka-tafka a Kaduna a cikin manyan anguwanni irin su anguwar Rimi GRA da babban layi wanda yake sai manyan mutane ne akan layin Isa Kaita yana da manya-manyan gidaje waɗanda tun lokacin yake ba da haya dubunnai yana da tankuna yana da gidajen mai manya-manya amma kullum sai yana ce musu shi ba aikin komai karatun Qur'ani yake kawai da haka Allah yake azurta shi to waɗannan suna daga cikin matsalolin da suke damun mu a ƙasar nan mutanen da suke bayyana mana cewa addini za su ko waɗanda suke bayyana mana cewa malanta za su sai su koma suna miƙo mana tafin hannu a halin abin da ke bayan tafin hannun kuma daban yake ba za su gaya mana gaskiya ba an fahimta jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa'azuzi ya nuna haramci da kuma munin mutum ya tara dukiya ta haram kuma ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bar komai ba Abu Bakr haka Umar haka waɗannan abinda suke faɗi sai ya tabbata amma a yau zaka samu mutumin da zai nuna muku tsoron Allah
yana nuna muku haramun ne dukiya, yana nuna muku haramun ne gida, yana nuna muku kyamar komai, amma sai aje a same shi da wasu manya-manyan kudade da wasu dukiyoyi a boye. Me yasa idan na halal ne, me yasa baya bayyanawa? Duk wanda kaga yana tsoron bayyana dukiyar shi, akwai alamar tambaya a cikin dukiyar shi jama'a. Don a musulunci ba ka da wani dalili da zai sa ka saka dukiyarka, me kake tsoro? Amma idan dukiyar akwai rashin gaskiya a ciki, dole ne zaka ji tsoron ta bayyana ko kuma a gane ka. To amma nan maganar da muke yi, mutum ne yana nuna muku cewa shi baya son duniya, baya kaunarta, yana kyamarta, yana kaza, yana kaza, ta gefe guda kuma sai ku je sai ku kama shi da dukiyar tana nan ya tara. Wace iri ce ya tara? Ta halal ce? To yana nuna mana cewa gaba ɗaya ka a tara dukiya, to dan me ya tara? Idan kuma ta haramun ce, to dan menene zai yaudari mutane? Saboda haka matasa a Najeriya, ku gyara tunaninku. Addinin musulunci ku yi kokari ku koye shi a hannun malaman da suka san shi, su fassara muku nassoshi na Alkur'ani, suna masu kallon rayuwa ta Annabi da sahabban shi, waɗanda wannan shine ma'auni. Amma ba mutum ya zo yana da'awar sufanci ko zuhudu, amma kuma duk inda aka ɗaga wasu gidaje ko shaguna ko wasu filaye ko duk inda wata mas'ala ta kuɗi ta taso, a sirrance yana nan, amma kuma ta nan gefe guda yana kyamar abin da ya shafi harkar kuɗi. Jama'a, wallahi ba haramun bane neman kuɗi a musulunci. Duk malamin da ya kyamatar da kai neman kuɗi, wallahi ƙarya yake ba shi da Qur'ani ko hadisi akan haka. Ku ji wannan da kyau jama'a. Na iya tuna yau kusan shekara 15 na je Kano mun haɗu da wasu malamai. Kawai abin da wani malami na Ahlus Sunna yace, sai ce ai nan ɗalibanka suka zo suka ce kai kana neman kuɗi, sai nace a akwai wata aya da ta hana neman kuɗi? To sai ya natsu sai ya shiru, sai yace babu, sai kace to me ne sun kawo ƙara ta hana neman kuɗi? To sai kuma ya dawo cikin taitayen shi, ce ka kuma fa gaskiya ne. Wata rana sai muka haɗu da shi a Saudi Arabia, ya shiga wani shago, babban shago na littafai, ya je sai ga tarin da littafai ya kai zai taba, sai Balarabe ya ce mishi a an siyar da su. Ana nan sai na shigo, sai dube ni, sai ce halaka ne ka sayar? Sai nace eh. Sai ce kai na kake samun kuɗi ne? Sai nace ka tuna gulma da kace an ka ƙara ta? Yace sai ce ni nake samun kuɗin ki. Ku kun fahimta jama'a? An cuci mutanen mu ne jama'a. Malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son kuɗi, malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son mata masu kyau, malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son kaza. In an zo maganar siyasa ku ce ba ruwanku. Idan ta aka fi kuma ku tafi yanzu, azumi ya kusa, ka je ka ga kaskantar da kai da wulakantar da kai da malaman da kuke cewa su ne malaman ku na Ahlus Sunna suke a wurin kafiran gwamnoni, don a sa sunansa a cikin waɗanda za su je wa jihohi addu'a ga watan azumi ya taho. Nawa ce kujerar umara? To ku kuma ce ba kyau, me yasa ku ba ku fito takarar ba? Me yasa ba ku tsaya da ɗan takara ba? Me yasa ba ku goyi bayan ɗan takara musulmi ba? An abu ya zo sai su ce ba kyau, in kuma ya samu sai su tafi. Saboda haka wannan rayuwa tana cike da tufka da warwara. Don haka jama'a, ku tashi ku nemi kuɗi na halal, babu inda aka haramta a cikin Alkur'ani. Hasali Allah tuhuma yayi da zargi, yana mai cewa kul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ya halatta ciniki, Allah ya haramta riba. Annabin Allah, Annabi Dawud yana da sana'a, Annabi Zakariya yana da sana'a, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sana'a, sahabbai suna sana'a. Me yasa da nazo tarihin Imam Muslim, lokacin da ban fara karatun littafin shi, nazo na kawo wata mas'ala wanda sai da na kusa awa ɗaya ina tattaunawa akan Imam Muslim, ga malanta kuma hamshakin dan kasuwa ne, kuma kasuwancin bai hana shi karantarwa ba, karantarwa kuma bata hana shi kasuwancin ba. Me yasa wa malaman mu suke zaman banza haka siddiq? Me yasa suke kaskantar da kansu a ofisoshin ƴan siyasa da ofisoshin ma'aikatan gwamnati da kofar gidajen masu kuɗi? Saboda ba su da sana'ar. Me yasa su haka? Idan da gaske ne za su yi irin malantar da wasu malamai suke a ƙasar Hausa, ba a ganin malami a ƙasar Hausa a kofar gidan wani mai kuɗi. inda gaske ne to amma akwai tibka da warwara a cikin ire-iren wadannan rayuwa jama'a sai a ce kana malami ne ya hada ka da duniya a me ya hada ka da duniya eh in ka karkata gare ta amma me ya hada ka da duniya rayuwa kake a cikin ta ina fata an gane wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya a cikin abin da Allah ya baka a nan duniya Allah yake a cikin wannan abin ka nemi gidan lahira to ya za a yi baka kai zaka je ka dinkule a daka ne Allah ka ya baka ku tashi ku sana'a wadanda za su iya aiki daga cikin ku guje a dauke su aiki wadanda za su iya noma ko kiwo ku je ku amma kar ku zauna da bakin talauci wannan shine tunanin da ya lalata mana addininmu wannan shine tunanin da ya lalata mu kuma ku ji munasaba akan maganganun da ne shekarun jiya duk da ba a wurin karatu ne su a kasar ba me yasa da yanzu muka zo muka kafa makaranta ta hadda muka ce ga uslubin da zamu gabatar da ita kuke ganin a Qur'ani za a yi wa irin wannan uslubin wannan ita ce tabi'a ta shekara 24 da 7 da ta wuce 1984 ina karantar da yara hadda alqur'ani a muciya na tara iyayensu na ce yaran nan suna kokari amma abinda nake so akwai katan din biskit da ake sayarwa naira 6 iyayen su rinka siyowa duk mako ina rabawa yayan ina da halin da zan siya amma so nake su ma iyayen su ji mas'uliyya a jikin su akwai nauyi a kan su ni ina karantarwa kyauta da daddare nake karantar da su a zo a fara karatu bayan sallar isha karfe 10 a tashi to iyaye ku rinka siyowa sai wani buɗe baki ya ce a karatun alqur'anin ne sai da biskit yomu da muke karatun muna shan wahala kaza kaza sai nake ba ka gani ba ku samu karatun ba kuwa shine matsala shine matsala saboda haka har yanzu wannan tunani shine fa a cikin kwakwalen mutane har yanzu cewa in dai za ka karanta qur'ani wai sai ka sha wahalar tsiya a'a wahalar kawai ita ce ta shi karatun amma babu alaka da in zaka karanta alqur'ani sai kai dauda sai ka ci ko dan kanzo ko ka ci dan dagwadago ko sai kai yawo da yagaggen riga har ya kai lokacin da aka zo da sabulin lax da sabulin sallahu da sauransu ana tallafa almajiri ake kamowa a cire rigar shi sai a wanke ta da sabulu yo ba sabulu ba wannan ko toka aka zuba mata aka kada a ruwa ba dole ta wanku ba wata rigar ta wata 6 bai wanke ta ba ko ba sabulu aka tsoma ta a ruwa dole aka juya ba a ga dauda to sai a ce wannan shine almajiri sai da haka sai rayuwa yanzu sai ta taho wadannan da ake cewa ahlus sunna suna neman su ci gaba da yaudarar mutane da ka sa riga ka za sai a ce kana malami a'a idan haramun ce ka diba ka sa da malami da jahili duk ɗaya ne sai dai karfin tuhuma ta shi yawa kan akan malami ba ma musu akan haka kama asalin abin da yaje haka shine malaman ne sun zauna ba sa aikin komai dan haka idan dai har da gaske revolution da muke so mu yi na ilimi ne na gaskiya to dalibai ku daina zama haka sidda ku tashi kuna da ayyukan yi ka samu wadatar ka to ka samu ka ci mai kyau ka sa mai kyau kaji dai annabin ka yana cin mai dadi yana shan mai zaki yana sanya tufafi mai kyau yana shan ruwan sanyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya kake kuwa kace annabi baya zuhudu sai da haka an yi wa mutane mummunar fassara dangane da zuhudu sai da kawai mutum yana yawo a cikin kasuwa da wata tsohuwar riga nan yalo nan ja nan algashi nan kaza yana la ilaha illallah yana tsalle kamar kwado na zuhudu gudun duniya zuhudu gudun duniya wai bara yake wai zuhudu gudun duniya tsakani da Allah wannan wallahi tallahi cin mutunci ne ga addinin musulunci to wannan irin muz'ar annasraniya wallahi tallahi ruhubaniyanci ne babu shi a cikin addinin musulunci saboda haka musulmi kar ku yi shi dan haka ustazu ka rinka wanke bakinka kana goge rigarka kana sa mata turare ka rinka ado in Allah ya azurta ka ka hau mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau daga halal kar ka ci haramu kuma ana samun halal in an nema don ina daga cikin tunanin da aka sa wa mutane cewa a irin wannan zamanin ina mutum zai iya samun kaza ina za ka samu to ai baka nema bane amma tashi ka nema ka gani kaje kai noma kai kiwo kai kasuwanci kai sana'a kaje ka ganin ba za ka samu ba me yasa Allah ya azurta wasu kai Allah ba zai azurta ka ba wannan laifi kai wa Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan mas'ala mai girma ce domin dai ita ayar tana tabbatar da cin halal da kuma abubuwa waɗanda suke ainihin masu tsarki to bayan wannan sai kuma malam ya tattauna wannan mas'ala mai matukar muhimmanci wanda ta zo a cikin ainihin ayar da yake cewa wa yaqtuluna an-nabiyina bighayril haqq ina fata an gane wa yaqtuluna an-nabiyina yana daga cikin dabi'ar bani isra'ila suna kashe annabawa bighayril haqq to me ake nufi bighayril haqq Sumanin yake cewa ta'zimun lishun'a wa dhanbi allazi atahu Allah ya so ya ainihin wato nuna girman munin wannan irin zunubi da suka yi fa in qila to ga wata tambaya a ƙarƙashin wannan aya hadha dalilun ala annahu qad yasahu an yuqtalu bil haqq kun ga kenan da Allah yake cewa wa yaqtuluna annabiyina bighayril haqq suna kashe annaba ba tare da gaskiya ba to kenan wannan yana nufin akwai wata gaskiya ko akwai wani haƙi kenan da zai iya halatta a kashe annabawa sai malam yace to aiwa ma'lumun annal anbiya ma'sumuna min an yastura minhum ma yuqtaluna bi sannan nan abu ne cewa annabawa tsaro ne daga duk wani laifi da za su har a kashe su sakina lahu sai a ce laifa kazalika ba haka fasara ayat take ba wa inna ma kharaja hadha makhraj as-siffa لقتلهم انه ظلم وليس بحق الله yana siffanta cewa kisan kan da suke wa annabawa na zalunci ne ba na gaskiya ba dan haka bi ghairul haqq din Allah yana cewa suna kashe annabawa a halin kisan annabawa ba daidai bane shine ma'anar maganar bi ghairul haqq ba daidai bane kisan annabawa din fa kana hadha ta'ziman lishun'a alayhi Allah ya faɗi haka ne dan ya girmama wannan ta'addanci nasu ya nuna wato ya nuna girman ta'addancin nasu wa ma'lumun annahu la yuqtalu nabiyyun bihaq sanan nan abu ne cewa babu wata gaskiya da mutum zai dogara da ita ya kashe wani annabi walakin yuqtalu 'ala al-haq sai dai ana iya kashe annabi akan gaskiya akan ya tsaya akan gaskiya ba iya samu wasu su ta'addanci su kashe shi fasarraha قوله بغير الحق على شنعة الظن على شنعة الذنب ووضوحه ولم يأت نبي قط بشيء يوجب قتله ايتي دان باب وانا النبي ده يتبع ايكا تليفين ده زي وجب تاكشش فإن كينا كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء تو غاوة مسألة تأيي واكا تيتو ينزى الله يتوري متن يكيوا يعديني شي ويادا عديني شي كما الله يبركا شريس كشا وانا متن kila sai malam yace zalika karamatun lahum hakan faruwa hakan karama ce karin daraja ce ga annabawan wa ziyadatu fi manazilihim kuma karin daukakar daraja ce kamisli man yuqtalu fi sabilillahi minal mu'minina kamar mu'minin da za a kashe shi wajen tada addinin Allah wa laysa zalika bi khizlan lahum ba kaskanci bane in aka kashe mu'mini a wurin jihadi ba kaskanci bane قال ابن عباس والحسن الامام ابن عباس قال امام الحسن البصري ابن عباس ببان صحابي ما لم تفسيري حكى كما حسن البصري ببان تابعيني ما لم تفسيري يتي سكتي لم يقتل نبي قط من الانبياء الا من لم يؤمر بقتاله دو النبي اللي كجا انت بكشي واكو قال ابي تبا عمر نيش بجهادي بني وازي كبه يزوين اي wa kullu man umira bi qitalin domin duk annabin da aka umarce shi da waki nusra wa a bashi nasara ba a taba kashe annabin da aka umarce shi da yin yaki na jihadi ba ma'ana annabi bai taba fita filin daga an je an kashe shi ba saboda Allah zai bashi nasara amma annabawan da kaje ana kashewa annabawa ne masu wa'azi zalla waɗanda Allah bai umarce su da ainihin fita jihadi ba kamar su Zakariya da makarantansu Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun da ji waɗannan waɗannan na daga cikin mas'aloli da malamin ya tattauna a ƙarƙashin wannan aya ta 61 sai kuma aya ta 62 innal ladina amanu wal ladina hadu na'am
innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wassalihin man amana billah بالله واليوم الآخر وعمل صالحا
wannan aya ma mun karanta ta a baya mun fassara ta inna ma muna son mu tattauna wasu masaloli ne daga tafsirin Imam Al-Qurtubi inna Allah yake cewa innal ladina amanu wallahi wadanda suka yi imani da Allah suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama musulmi kenan wal ladina hadu da wadanda suka bi addinin yahudanci wadanda suke kan addinin Annabi Musa sai karkace wan nasara da wadanda suke bin addinin nasaranci sune mabiya Annabi Isa da su karkace wasabiina da sabi'awa wadanda ke bautar mala'iku da taurari man amana billahi wal yawmil akhir wanda duk ya yadda da Allah daga cikin su yayi imani da ranar lahira wa amila salihan wa aikata ayyuka nagari falahum ajruhum inda rabbihim za su samu cikakken laba a wurin ubangijin su wala khaufun alaihim ba su cikin tsoro dangane da kafirci da suka yi a baya wala hum yahzanuna sannan ba su shiga cikin bakin ciki ba a ranar alkiyama mun tattauna waɗannan ayoyi kamar yadda na faɗi sai dai kawai masaloli ne daga cikin waɗannan masaloli da ainihin nake so in tattauna mana malamin yake cewa wasabiina jam'u sabi sabi'awa da aka ce su wane ne sabi'awa wato ce sabi'a jam'i ne na sabi wa qila sabin walizalika ikhtalafu fi hamzihi wa hamzati la wa hamzihi wa hamazahu al-jumhur illa nafi'an faman hamazahu ja'alahu min sab'a sab'atin nujum idha tala'at wa sab'at samiyatul ghulam idha kharajat wa man lam yahmiz ja'alahu min sab'a يصبو إذا مال فالصابع في اللغة من خرج ومال من دين إلى دين أبين دايكي في دصابع إيشين واندي بروناء الدين يقوم كوناء الدين ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم نعاك الوقت عند النبي يزود الدين المسلم سنقو كتير وصول عربا وغنكي دسكي بوتاوى الدين تو دو واندي بربو تغنكي وداو بوتا الله كتير الدين المسلم سيكي قد سبع sace tabi sab'a ya bi sabon addini fa sabiuna kad kharaju min din ahlul kitabi asalin su sabi'awa ahlul kitabi ne suna da littafai daga annabawa sai suka bar waɗannan ainihin wato littafai sai suka koma suna bautar taurari wasu suna bautar mala'iku wasu suna bautar rana kun ji dalilin da yasa ake ce musu sabi'awa kenan al-khamis la khilafa fi amri al-yahuda wan-nasara ahlul kitabi malam yace babu sabani akan cewa yahudawa da nasara sune ahlul kitabi wadannan masaloli wadanda suka zo a zamani wanda yake sun fi kama da masalolin siyasa fiye da na fiqhu cewa wai babu ahlul kitabi yau a duniya wannan mas'alar ba mas'ala ce ta ilimi ba domin hujjar da masu magana suke kawowa kawai cewa ai sun sauya addini to ai wani abin sha'awa da ya kamata ka faɗa ka daga game da shi kai kana faɗin wannan magana ita ce a lokacin da Allah ya aiko annabi da addinin musulunci ya same su sun riga sun canza addinin amma tare da ya same su sun sauya addinin Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum al bayyina kenan suna nan a ahlul kitabin su suna jiran gaskiyar da Allah ya aiko da annabawan su ta sake tabbata ta hannun annabin da zai zo a ƙarshen duniya akan haka suke suna jiran da annabin ya zo su yi imani da shi lokacin da ya zo kuma lokacin sai suka kafirce mishi tare da kaga sun kafirce amma me Allah ya kira su ahlul kitab qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الله يجي من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله يجي بس إيماني ده الله بيجي مسو كافر ما يجي مسو أهل الكتاب معك جماعة ودنا متعني ده مكتاب ده سوء ينزو يهوداني كما كريستو تيني شو ورسن چنز الديني sun sauya littafin bai cire su daga kasantuwar su ahlul kitabin ba domin asalin ahlul kitabin din ana dangantawa ne ba wai don suna aiki da littafin ba a dangantawa ce ta address an fahimta jama'a dangantawa ce ta addressin su a ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya saukarwa da littafi shin suna aiki da littafin ba sa aiki da littafin amma dai ahlul kitabin ne su su masu littafi ne to sai malam yake cewa wala ajli kitabihim to saboda waɗannan littafai da Allah ya saukar musu jaza nikahu nisa'i ya halatta aure matan su wa aklu ta'amihim da kuma cin abincin su ala ma ya'ti bayanuhu fil ma'ida yace kamar yadda bayani zai zo a suratul ma'ida wa darbul jizyati alaihim da kuma dora musu haraji da jizya an fahimta duk wata mu'amala wanda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani ko annabi ya zarta a cikin sunna game da ainihin ahlul kitab za a yi da su a matsayin ahlul kitab sai dai in ba za ka yi ba kawai tun da dama an ce halal ne auren su halal ne cin abincin su halal ne baka ci eh baka aura eh to za bakin ka kai shiru amma karka ce a haramun ne saboda sun canza addini karka ce a haramun ne saboda sun koma suna yin shirka ko kuma a suna nan a matsayin ahlul kitabi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake matan su kuma in har zaka aura babu sharadi akan ka ce mata sai ta musulunta ba irin yadda jahilai suke a Najeriya ba ka ganta zaka aure ta ta yadda kuma sai ka ce mata to sai ta musulunta babu wannan sharadin zaka aure ta ne a matsayin ta nane na ahlul kitabi ka zauna da ita wani abin sha'a idan ka karanta littafin askari sai ka ji mai littafin yana wani bayani ma dangane da musulmin da ke auren mace kirista ko da yahudiya yace yayin da ya zama musulmi bai halatta ya sadu da matar shi ba bayan ta gama jinin haila sai ta yi wanka yace to idan musulmi na auren kirista ko da yahudiya to wanka ba wajibi bane a kanta na janaba amma wankan haila wajibi ne ta yi saboda shi mijin bai halatta ya sadu da ita ba sai tana da wankan haila Allah ya sa kun fahimci me nake so in ce a cikin maganar yanzu yana tabbatar da halaccin auren su har ma sai ya alakanta wani abu na halaccin auren shine idan kana da mata kirista idan ka sadu da ita ba dole sai ta yi wankan janaba ba amma in ta gama haila sai ce dole sai ta yi wankan haila me yasa saboda bai halatta ka sadu da matarka ba bayan jinin haila ya dauke sai ta yi wanka kun ji wannan ga wata fatawar karanta ta cikin fiqhin sunna babu jana'iza shi ko mai fiqhin sunna yace idan kana da mace kirista ko da yahudiya idan ta mutu da ciki wato cikinka ta dauki ciki daga auren da kuke da shi sai ta mutu da dan a ciki sai yace ba za a rufe ta a makabartar kiristoci ba saboda dan da ke cikin ta musulmi ne yace kuma ba za a rufe ta a makabartar musulmi ba saboda ita kuma kirista ce sai a je a samu wani wuri daban sai a rufe ta ba makabartar musulmi ba ba makabartar kirista ba in aka zo rufe ta ya za a rufe ta sai ce in aka tashi rufe ta sai a juya ta ta kalli yamma saboda me saboda da a ciki yana kallon gadan bayan uwar shi ne idan aka juya ta ta kalli yamma to kun ga shi kuma da ke kwance a cikin ta yana kallon bayan ta yana kallon gabas kenan ko kun fahimta jama'a to kaga duk malamai suna ta tabbatar da wannan so abu ne wanda in kace zaka kore shi zaka sha wahala sai ka tabbatar da shi amma in akwai wani mahzuri a barkashin shi sai a kauce wa mahzurin sai saboda in kun aure su ga abin da yake faruwa eh to kuje ku aure musulmi shikenan amma kada Allah ya ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat yace a yau na halatta muku duk wani abu halal mai tsarki mai dadi wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum Allah yace abincin wadanda aka bawa littafi halal ne gare ku ko da bai sake cewa hillun lakum ba fa magana farko ta isa amma sai sake karfafa yace hillun lakum malaman tafsiri suka ce abinci da ake cewa fa ba shinkafa su ba dama shinkafa na halal ce ba doya da suka dafa ba aka ce yankan da suka yi abin da suka sa suka yanka ma damar su za su yadda su ci malaman su a addinin su sun yadda cewa wannan abun addinin su ya warje musu su ci, in ya kawo ya baka zaka iya ci. Magana cewa to ai ita kanta Christmas da suke yi bid'a ce, ba ta a cikin addinin su, duk wannan kane wa kanka ta'annutanci ne. In sun yanka sun baka, in kana so ka ci ka ci, in ba za ka ci ba ka ce ba za ka ci ba kawai, amma kar ka ce haramun. Duk wannan yana daga cikin zangayi na rashin kwarewa a cikin ilimi. Allah maraukakin sauke ya kiyaye. Na'am. Wa alaikum salam wa
rahmatullahi.
Na'am. Haka zaka koya mata irin wankan mu na haila. Matarka musulma ya take wankan haila, sai ka koya wa matarka kirista haka za ta wankan haila. Kwarai da gaske, saboda kamar yadda zaka ji mai askari ya ce, in ka je ka duba zaka ji ya ce dama wankan za ta yi ne li zauji hal muslim, saboda mijinta musulmi. To kaga tunda za ta yi dan kai ne, to za ta yi irin na addinin ka ne. Ina fata an gane. Waɗannan wasu ɗan ratsi ne kawai na ɗan ratsi fa na kawo mana misalai, ire-iren waɗannan misalan a cikin fikin ku wallahi tallahi suna nan da yawa. Idan ka je ka karanta littafin Al-Majmu'u Sharhul Mu'azzam na Al-Imam An-Nawawi, shi kan cewa yayi malaman fiqhun Shafi'iyya ma cewa suka yi, ba ma wai Kirista ya yanka bunsurin shi da Kirsimeti ya baka ba, yace wannan kan ka ci abin ka, yace ranar sallah babba kai kanka kana da ragon lauyanka baka iya wanka ba, sai kira shi wanka maka. Na ba ta an gwamu duk zangayi ne da rashin karatu, sai ka ji mutum yana cewa kin tsamu shi, duk zangayi ne, ba ka ci ka za bakin ka kai shiru kawai, kar ka za ka kanka fitina. Fitina ba wai tsakanin ka da su ba, tsakanin ka da Ubangijinka. Allah mana bakin sarki ya taimaka. Na'am. To sai kuma ainihin aya ta 65 inda Allah ya ce wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti. Na'am.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين.
آية 63
وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم
Allah madaukakin sarki yace wa in akhadna mithaqakum, sannan ku tuna wa ku bani Isra'ila lokacin da muka yarjejeniya da ku akan cewa za ku riko da littafin Allah, wa rafa'na fawqakum at-tur, muka dago dutsen tur sama da ku, muka ce khudu ma ataynakum bi quwwa, ku rike sakon Allah da muka baku ku rike shi da karfi, wazkuru ma fihi, ku karanta abin da ke cikin shi, ku yi aiki da shi, ku rinka tuna dokokin Allah, la'allakum tattaquna, tabbas in kun yi haka za ku zama masu tsoron Allah. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik,
thumma tawallaytum min ba'di dhalik, falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin.
Allah yace duk da wannan yarjejeniya da muka yi da bani Isra'ila, thumma tawallaytum min ba'di dhalika, sai kuka bada baya, kuka ainihin share kamar ma ba yarjejeniyar da ku ba. Falawla fadlullahi 'alaykum, ba dan salama Allah ba, wa rahmatuhu, da kuma tausayinku da Allah ya ji, la kuntum min al-khasirin, ba kun zama daga cikin mutanen da suka yi asara. Asara ita ce asaran lahira. Allah ya la'ance ka a nan duniya, ka waye da ranar lahira ya ce ba shi baka. Amma da Allah madaukakin sarki ya tausaya musu, sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu hanyar da ya wafe musu zunubansu, sa'an nan bayan ya wafe musu wannan zunubi, ya kuma ainihin ba su sabuwar doka ya ce su aiki da ita. Kuntu sai al-Imam al-Qurtubi ya ce hadha huwa al-maqsud min al-kutub, kun ji dalilin da yasa Allah yake saukar da littafai kenan. Menene dalilan? Khudhu ma ataynakum, ku rike wannan littafi da aka baku da kuwa da karfi, sannan wazkuru ma fihi, tadabbaruhu, wahfazu awamirahu wa wa'idahu, wa la tansawhu wa la tudayyi'uhu, kar ku labanta sakon Allah, kar ku manta da shi, ku yi aiki da shi. Al'amal bi muqtabaha, Allah ya saukar da tafan shi ne dan ai aiki da abin da ke ciki. La tilawatuha bil lisan wa tartiluha, ba wai kadai a karanta su a rera karatun ba, amma aiki. Fa inna zalika nabdhul laha, ma damar ana karanta tafan Allah turyan turyan amma ba aiki da su, to didde ne da waɗanda suke wurgi da littafin Allah. Alama qala hu sha'bi wa ibn uyayna, kamar yadda manyan malamai al-Imam sha'bi da sufyan ibn uyayna suka fadi, wannan kun ji ainihin bayani. Sai malam yace wa qadrawa an-nasa'i an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam qala, manzo Allah yace inna min sharri an-nas rajulan fasiqa yaqra'u al-qur'ana ma yar'a ila shay'in minhu, na daga cikin mafi sharrin mutane daga cikin mutane a wajen fasikanci mutumin da ke karanta al-qur'ani baya lura da komai na dokokin Allah, ga karatu tiryan tiryan amma bushewar zuciya ta sa ba ruwan shi da sakon da ke ciki. Fa bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna al-maqsuda al-amal, manzon Allah a cikin wannan hadisi sai ya bayyana manufar da saukar da alqur'ani ita ce ai aiki da shi, kamar bayyana kamar yadda muka bayyana. Wa qala malik, imam malik yace qad yaqra'u alqur'ana man la khaira fihi, so da dama akan samu mutumin banza babu alheri ko dai tare da shi sai a gaida karatun alqur'ani, wato abinda imam malik yake nufi karatun alqur'ani ba dalili ne akan nagartan mutum ba, amma aiki da Qur'ani dalili ne akan nagarta. Ku kiyaye wannan jama'a, dan haka hujja da cewa to ni makarancin Qur'ani, ni da na haddace Qur'ani, ni da na iya Qur'ani, waɗannan dukkan su ba dalilai ne da za su gamsar akan ka zama mutumin kirki ba, amma yaya aiki din yake. Sai yake cewa fa ma lazima idza man qablana wa ukhiza alaihim lazimun lana wa wajibun alaina, tuhumar da Allah ya waɗanda suka gabace mu, ga karatu ba aiki, mu ma in mun kasance haka wannan tuhuma ta hau kanmu. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku, ma'ana daga cikin ainihin sakonnin da Allah madaukakin sarki yake da su, to mafi kyawun ne yake saukarwa bayin shi in rabbiku. Dan haka fa amarna bi ittiba'i kitabihi wal amal bi muqtada'a, Allah ya umarci mu da ainihin bin littafin shi da kuma aiki da abin da yake hukuntawa. Lakin tarakna zalika kama tarakatul yahudi wan nasara, sai dai kamar yadda yahudi da nasara suka watsi da littafan su, ma sai muka watsi da namu. Wa baqiyat ashkhasul kutub, sai zama ga littafai wal masahif, ga qur'anai la tufidu shay'a, ba sa amfanar da komai ga masu su, li ghalabatil jahl, saboda jahilci ya yi rinjaye. Me yake rufi da jahilci? Ba wai rashin iya karatu ba, karatun gashi ana ta yi na Qur'anin, ga littafan ana karantawa, amma rashin gano dalilin saukar da littafan, an jahilci dalilin, shi ne jahilci. Dalilin shi ne ba karatun ba kadai, dalilin shi ne a yi aiki da su. Ina fata an gane. Malam yace wa talabul riyasa, da kuma neman shugabanci, wa tiba'il hawa, da kuma bin son zuciya. Rawat Tirmidhi an Jubair ibn Nufair an Abi Darda qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallam fa shakhasa bi basrihi ila sama, Abi Darda yace wa tare muna tare da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, sai ya daga idanun shi sama, thumma qala, sai yace hadha awamun yukhtalasu fihi al-ilm min an-nas, lokaci yayi wanda za a dauke ilimi daga mutane, hatta ma yaqdiru minhu ala shay'in, har su yayi gari ba su san komai na ilimi ba. Fa qala Ziyad ibn Labid al-Ansari, sai wani sahabi mai suna Ziyad yace kaifa yuqtamasu minna, ya manzon Allah, ta ya za a dauke ilimi daga gare mu, wa qad qara'ana al-Qur'ana, bayan mun sauke Qur'ani, fa wallahi, to na rantse da Allah, la naqra'annahu, za mu ta karatun alqur'ani, wa la nuqri annahu nisa'ana, za mu ta karantar da matan mu, wa abna'ina da matan, wa abna'ana da kuma ƴaƴan mu. Shi abin da yake fahimta, dauke ilimi da annabi yace, shi abin da yake fahimta, ba a waye gari babu qur'ani, ba a iya karanta shi. Sai yace to matakin da za mu karance shi, mu karantar da matan mu da ƴaƴan mu. Fa qala, sai manzo Allah yace fakilatka ummuka ya Ziyad, kai ce baka da fahimta, in kuntu la ubduka min fuqaha al-madina, da ina daukan ka kana daga cikin malaman Madina masu ilimi, هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى. من قال الله تعالى التوراة دا إنجيل أو اليهود أو النصارى فما تغني عنه أم فانين يتمسوا قاتلنا تكرمتها فما دا أيكي دا إتسيني دا أم فانيسوا قرآن دا أنا كرمتا جبي أم فانيسوا دا باعد فائدة سورة كمتا ديك قانو أنه ومن نارجت كيسا قنبا الإمام القرطبي يكيق وقلقا ودنقني دا ومن وليد الله يكيشو بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون كوريك يشبك أي فيه kusaya ku iya shi ku aiki da shi to aiki da shi din nan shine babban sako to an waye gari jama'a alqur'ani wasu su rubuta su sha ai su karanta shi su kashe mutane su yi yaso ai su karanta shi su nemi duniya amma asalin yau daga cikin waɗanda suke karanta alqur'ani wanda yake bin babban makasudin saukar da alqur'ani shine abin zargi yau in kace ai aiki da alqur'ani matsala ta faru amma da baka tare mutane kace azo ba a rinka yin sauka a gidanka wannan kowa zai zo amma da baka ce shikenan azo ga wasu ayoyi da Allah madaukakin sarki ya magana akan mu attajirai da muke kasuwanci shine mai shawarar cewa zan zo ainihin gidana in kira babban malami ya zo ya tattaro waɗannan ayoyi mana wa'azi attajiran nan ba su zo ba za su zo ba amma da baka kira attajirai ɗan uwanka kace ka kira wani babban malami zai muku sauka wani tun magariba zai zo gidanka ko an fahimta jama'a saboda haka yanzu musibar ta kai tun ana yi musulmi sauka da qur'anin ya kai har waɗanda ba musulmi ba ne musu tun ana rubuta musulmi alqur'ani suna sha yanzu har karuwa kafira ake rubuta alqur'ani ta je ta tsarki da shi ni shaida dai akan haka jama'a na zauna wurin malaman da suna yin haka tun ina yaro kafira ce karuwa za a rubuta mata alqur'ani a bata a kwalba a ce duk lokacin da ta ji mai neman ta ya kusa zuwa ta je ta tsuguna ta yi tsarki da shi bayan nan kar ta wanke farjinta da wani abu ana rubuta alqur'ani da jinin haila ana rubuta alqur'ani da jinin ungulu duk waɗannan ba su ne maksudin da Allah madaukakin sarki saukar da alqur'ani ba Allah ya saukar da alqur'ani ne dan a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ذاك القرآن يكون جمع أسود سوكش جمع أم فهمت جمع شيء فأراك جاء وانا كون جاد جتكين كون جون نادير أبا ود تكيت فلين جني وكون جون نصفات كون جون نصفات بعد تفسير ذاته a ba taru ne a karanta ayi ta'addu'a ayi ta'addu'a amma da ba dauko ta a karanta a ji an ce kaza sai ce a wannan zai raba kan mutane a wannan zai yi kaza ka sai a ce kai wannan zai kawo rikici a dai karanta ayi addu'a an fahimta jama'a sai da ka jama'ar musulmi sai ku yi taka tsantsan a cikin wannan hadisi wanda sahihi ne ga shi al-Imam an-Nasa'i da Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kokarin bayyana mana cewa ma damar musulmi suka waye gari kai karanta alqur'ani suke suna addu'a da shi to ba su da bambanci da yahudawa da nasara waɗanda su ma suna karanta at-taura da injila ne kai suna addu'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye bayan wannan sai aya ta ainihin wato 65 din wanda malama ya karanta mana da Allah yake cewa laqad alimtum allazina atadaw minkum bayan da Allah ya tsoratar da waɗannan bani Isra'ila da Yahudawa game da ainihin saba ma Allah wanda saba ma Allah zai kai su zuwa ga asara ko sai ce kuma ai kun karanta a tarihi kuma kun ne ya girma kaka kun ji auren iyayenku da kakanninku wasu ɗan uwanku waɗanda suka ketare doka Allah Allah ya ce musu kar su yi su a ranar asabar amma suka rinka bi ranar asabar din suna kama kitin suna boyewa idan dare ya shiga na lahadi sai su ainihin wato dubi kitin sai su tafi sai su amfani da shi fa kunna lahum kunu kiradatan khasiin muka ce da su ku zama kaskantattun birai biri a cikin dabbobi ba ma kaskantacce ne to balle kuma Allah ya maida kai biri kuma sai ya ce a cikin biran ma ka zama kaskantacce malam ya tattauna mas'aloli waɗanda ainihin daga cikin wannan mas'ala sai yace as-sami ya rawan nasa'i an safwan ibn as-sam qala yahudiyyun li sahibihi izhab bina ila hadha an-nabi fa qala lahu sahibuhu la taqul nabiy law sami'ak kana lahu arba'atu a'yun. Wata rana wani da Yahudi yace wa dan uwan shi, kai zo mu je wurin annabin nan. Sai shi abokin nashi yace, kai ka daina cewa annabi, yace dan zai iya jin ka, dan yana da idanuwa guda hudu.
Fa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai suka ainihin je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sa'alahu an tis'awatin bayyinatin, suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ayoyi guda tara da Allah ya bawa annabin mu annabi Musa, idan kai annabi ne da gaske muna son mu ji su. Sun cewa waɗannan ayoyin Allah ya ce wa annabi, wa laqad atayna Musa tis'ayatin bayyinatin, sai ce me, fas'al bani Isra'ila, tambayi bani Isra'ila. To yau bani Isra'ila ne kuma sai suka zo suna tambaya annabi, sai ka gaya mana waɗannan ayoyin guda tara. Fa qala lahu, sai manzon Allah ya ce, to ayar farko ita ce la tushriku billahi shay'a, kar ku hada Allah da komai. Wala tasriqu karku fata, wala tazlu karku zina, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, karku kisan kai. Wala tamshu bi bari'in ila sultan, karku dauki mutumin da bai muku laifi ba ku kai shi wurin sarki. Wala tasharu karku ainihin sihiri, wala taakulu riba karku ci riba, wala taqdhifu al-muhsana, wanda ba mazinaci ba ko wanda ba mazinaci ba karku mata kazafi. Wala tawallaw yawma zahfi, in ana yaki karku gudu. Wa alaikum khassa, sannan kuma ku akwai doka ta ku ta musamman akan ku, ku Yahudawa. Ita ce me, Yahud Allah ta'adu fi sabti, karku ainihin ketare dokar Allah rana Asabar. Waɗannan su ne tis'a ayatu waɗanda Allah ya bawa annabi Musa, su suka zo suke tambaya akai. Da suka ji annabi ya faɗa haka, fa qaddamu yadayhi wa rijlaihi, sai suka tashi suka kama hannun annabi suna sumbanta da hannayen shi da kafafuwan shi, ya burge su kenan, ma'ana ya faɗi daidai. Wa qalu, sai suka ce, nashhadu annaka nabi, mun shaida kai annabi ne. Qala, sai ya ce, to kun shaida eh, fa ma yamna'ukum an tattabi'uni, me yana ku bi ni to tunda kun shaida ni annabi ne, shi ke mun zo ku musulunta. Qalu, sai suka ce, inna dauda da'a bi an ma ya zala zurriyatahu da min zurriyatihi nabi, annabi Dawud ya yi addu'a akan kada ya zama ainihin ko bayan shi Allah ya gusar da annabawa cikin al'umma cikin zurriyar shi. Ma'ana annabi Dawud ya roki Allah cewa har abada a cikin zurriyar shi a rinka samun annabi. Wa inna nakhafu in ittaba'naka, mun kuma muna jin tsoron to in muka bi ka, an taqtulana yahudun, yahudawa ba su kashe mu, saboda ba su ce kenan yanzu mun yadda cewa annabta ta tashi daga gidan Dawud ta koma gidan da ba na Dawud ba. Wato abinda suke yadda ba shi shine, annabi Musa alaihi salatu wassalam yana cikin jikoki da salsalar annabi Dawud, to su kawai za su tsaya akan imani da shi. Amma in suka yi imani da annabi, to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba jikan Dawud ba ne, ba shi da salsala ta jikin Dawud. An fahimta? Allah ya sa kun fahimta da kyau. Wannan hadisin abinda yake kokarin tabbatar mana shi ne, yana daga cikin dokoki guda tara da Allah ya saukar da bani Isra'ila, kar su kamun kifi ranar Asabar. Ina fata an gane. Shi ne sai malam ya kawo ta mas'ala mai ban mamaki cewa, wa ikhtalafa al-ulama'u fil mamsuh hal yansubu, kun da ji a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ba mu tarihin cewa waɗannan Yahudawan da suka ketare doka Allah, Allah ya shafe su sun zama birai ko? To sai malamai suka ce, shin idan Allah maɗaukakin sarki ya shafe mutum ya mai da shi wani abu, wannan mutum yana yiwuwa ya ci gaba da haihuwa, ya ci gaba da samun salsala har ya kai labari? Ala qaulaini, maganganu biyu ne. Qala Zajjaj, qala qaumun yajuzu an takuna hadhihi al-kirada min khuf, wasu malamai suka ce eh, ta yi waɗannan burura da muke gani a waɗannan zamanna suna daga cikin salsalar waɗancan burai. Wa ikhtarahu al-qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, ibn al-Arabi ya zaɓi wannan magana.
abinda wannan magana take cewa kenan ko bayan Allah ya shafe wasu mutane sun zama wasu dabbobi ba su iya yiwa kuma su gaba da haihuwa magana farko kenan wa qalan jumhur amma mulkin malamai suka ce al mansukh la yansubu mutanen duk da aka shafe su ba sa ci gaba da haihuwa wa innal qiradata wal khanazir wa ghayruhuma kana qabla zalika ai birai da aladai dama suna nan tun kafin Allah ya shafe wadancan wallazina masakhahum Allah qad halaku wadancan da Allah ya shafe su sun halaka sun kare walam yabqa lahum nasabun basu da zurriya li'annahu qad asabahum as-suht fushin Allah ya hau kansu wal azab da azaba falam yakun lahum qararun fid dunya ba'da thalathati ayyam duk halittar da Allah ya shafe ta duk mutanen da Allah ya shafe ta ya shafe su ya mai da su wata halitta to ba sa wuce kwana uku bayan kwana uku sai su halaka qala ibnu abbas yace lam ya'ish nafsun qattu fawqa thalathati ayyam ba wani wanda aka shafe shi wanda ya wuce kwana uku walam ya'kul daga san da aka shafe shi din nan baya ci walam yashrab baya iya sha walam yansul kuma baya ainihin iya haihuwa قال ابن عطية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الرويت دغ النبي كما يثبت النبي يا ان الممسوخ لا ينسل وند دي اورهم واتو اكا شافي شي با هيغوا لا ولا ياكل با واتي ولا يشرب با شا ولا يعيش اكثر من ثلاثه ايام با رايوا في ده قنا wannan magana jama'a ita ce gaskiya dan haka Qurtubi yake cewa qultu hadha huwa sahih min al-qawlin cikin maganganun guda biyu wannan ita ce daidai to sai Abubakar ibn al-Arabi da yake wajibi bayan cewa a suna iya rayuwa sai ta kawo su dalilai wadanda waɗannan dalilai daga cikin su akwai hadisan da ya dubo cikin Bukhari da Muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an kawo damo naman damo aka aje sai ce ba dan ina tsoron kar wannan nama na damo ya zama cikin mutanen da aka taba shafewa ba yace da na ci nama yanzu wannan yana nuna maka kenan an taba shafe wasu kuma sun zama damo to sai ce abin da ya hana shi ci nama kenan wannan hadisin sahihi wani sahabi wata rana yana yawon farauta a cikin daji sai ya je ya ga wasu burai sun kama buri namiji da mace sun daure suna ta ainihin jifar su jifa na rajimu sai da musulunci ya zo ya ga hukuncin rajimu a musulunci yayi daidai da hukuncin rajimu a addinin bani Isra'ila sai tunanin shi ba shi cewa to waɗancan burai ko asalin irin ragowar mutane ne da aka shafe su suka zama burai amma har sun zama burai din suna bi suna aiki da dokar Allah waɗannan hadisan da suna cikin sahih al-Bukhari ibn al-Arabi ya kafa hujja da su akan cewa kun ga wannan yana nuna tabbacin waɗannan mutane da aka shafe su sun ci gaba da haihuwa kenan amma amsar da malamai suka bayar in ka karanta nan tafsirin Qurtubi cewa waɗannan abubuwan duk sun faru ne kafin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi waɗancan maganganu na cewa waɗanda duk aka hallaka su aka shafe su to ba sa yaduwa ba sa ci ba sa sha dan haka maganar da take madogara ko makoma a wannan mas'alar ita ce dukkan mutumin da Allah ya shafe shi ya mai da shi wani abu to ba kuma zai ci gaba da rayuwa ba wannan ita ce ingantacciyar magana al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin shi al-Fusal ya ainihin tattauna wannan mas'ala ya kuma tsawaita kwarai da gaske wajen ainihin tattaunawa Allah madaukakin sarki ya taimaka Imam Muslimi ga karatu sai dai kuma lokaci ya taho amma za mu shiga ainihin wato tafsirin mu da ya kamata mu matashiwa akai da Allah yake cewa iz qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara na'am
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
نعم كلام شبكة
قالوا ادعُ لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهُ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر الأنهار وإن منها لما يشطح فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
banda Allah madaukakin sarki ya tabbayyana mana irin munanan halayen bani Isra'ila da irin ta'addancin su ga annabawan Allah da kuma karar tsaye da suke wa dokokin Allah anan sai Allah ya dauko mana wani gagarumin tarihi wanda tun farkon rayuwar bani Isra'ila da annabi Musa tarihin yana bayyana cewa mutane ne su masu taurin kai wannan ayoyi da aka karanta mana zan ainihin fassara mana su sai mun zo tafsiri na gaba zamu wayoyi bayanai masu dimmiya waɗanda malamai suke a cikin su insha Allah Allah ya ce wa idh qala musa liqaumihi katuna musu lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'ar shi wato bani Isra'ila inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara wato abin da ya faru kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah wani dattijo ne a cikin bani Isra'il Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa sai dai bai taba haihuwa ba ba shi da wanda zai gaje shi sai dan dan uwan shi ana nan shi kuma wannan da sai ya matsu dattijon ya mutu dan ya ci gado dattijo kuma ajalin shi bai ba dole sai da sai bidare sai kashe dattijo da ya kashe dattijon sai ya ɗauki gawar dattijon sai ya je ya aje ta a ƙofar gidajen wasu jama'a gari ya waye sai ya fito kamar yana neman wannan baffa nashi ya shiga ya fita can sai aka ce mishi ai an ga gawar dattijon ya fashe da kuka wannan ya ja al'umma waɗanda suka goyi bayan wannan dattijo suka fara neman cewa za su taya wannan yaro wato waɗanda suka goyi bayan yaron za su goyi bayan yaron a ƙulla yaƙi da jama'ar da aka gagawa a unguwarsu ana cikin haka sai aka samu dattawa da masu hankalinsu sai suka ce don me za mu yaƙi a tsakaninmu ga annabin Allah cikinmu ku je yi mana jawabi menene Allah maɗaukakin sarki zai ce wane ne wannan kisa asalin kungiyar da kisa ta fara